بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka ɗan uwana musulmi waɗanda muka haɗu da ku a wannan masallaci na juma'a 69 road a nan unguwar gwarimfa a birnin tarayya abuja, ina isar da gaisuwa ta girmamawa da ƙauna a gare ku gaba ɗaya. gaisuwa ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 18 ga watan Rabi'ul Tsani shekara 442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Hudu kenan ga watan Disamba shekara ta 2020 miladiya. Asalin wannan nasiha wadda ta kunshi ziyara ta ban girma da kuma zumunci ga ɗaya daga cikin shugabanninmu na siyasa, ya nemi mu yi amfani da wannan dama domin amfanar da sauran 'yan uwa musulmi da nasiha wadda kuma shi da kansa ya zaɓi cewa mu yi wa juna tunatarwa a kan haƙuri a musulunci. Wannan dalilin ya sa na amsa hakan, kuma na shiryo mana nasiha wadda za ta zama wa'azi a gare ni da ku gaba ɗaya, da kuma guziri na neman yin aiki da shi saboda amfaninsa gare mu a rayuwar duniya da bayan mutuwa. Muna fata Allah ya amfane mu gaba ɗaya. Ba tare da ɓata lokaci ba kai tsaye, me ake nufi da haƙuri? Haƙuri a yaren Larabci shine al-habs. A wurin malamai na addinin musulunci sun ce abinda ake nufi da haƙuri shine hamlun nafsi ala tahammuli awamirillahi ala alwajhi alladhi yurdillahu azza wa jalla وصيانتها عما حرم الله ابتغاء مرضات الله وحبسها عن الجزاء والسخط على ما قدره الله. abinda ake nufi da haƙuri idan an ce haƙuri a musulunci shine abinda yake kunshe da abubuwa guda uku. Na farko shine zuciya da kuma rai gaba ɗaya da gangan jiki su iya ɗaukar nauyin umarnin Allah a aikata su ta fuskar da Allah yake so. Sannan a tsare zuciya da rai da gangan jiki daga abin da Allah baya so. Sannan a hana zuciya da rai yin fushi da baƙin ciki da kuma nuna wato alhini irin na cikin zuciya bisa rashin yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara. Wannan shi ake nufi da haƙuri. Idan muka yi bayani muka shiga cikin wannan mawdu'i sosai, a fahimci fashin baƙin wannan ta'arifi. Haƙuri yana ɗaya daga cikin abubuwa mafiya girma a musulunci. Wannan dalili ne ma ya sa Imamu Ahmad ibn Hanbal ya ce dukkan malaman musulunci sun yi ijma'i a kan cewa haƙuri wajibi ne, ba mustahabi ba balle sunna. Sannan wani ɓangare ne daga cikin ɓangarori guda biyu na imani, ya ce dukkan imani a musulunci wanda shi ne abin zuwa aljanna yana da rassa guda biyu ne. Reshen farko shi ne haƙuri, reshe na biyu shi ne godiya. Domin dukkan ibada da dukkan imani yarda ne a ƙudurin zuci da kuma aiki a gaba na abinda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ta hanyar insha'i, wanda shine as-sabr, da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya fada ta hanyar al-khabar ta hanyar ta kuma ake samu ashukur ko dai hakuri ko dai godiya wannan shine gaba daya in ka tara ma'anar imani waɗannan abubuwa guda biyu su suka hada imani don haka wanda duk baya da hakuri ko da al-qadrul wajib to ana iya cewa baya da imani gaba daya shi yasa Allah yayi ta maimaita magana akan hakuri a cikin al-Qur'ani ya zama daya daga cikin abinda Allah yafi yawan magana akan su a al-Qur'ani daga kaje wuri kadan zaka ga Allah ya sake magana akan sa ko ta hanyar umarni ko ta hanyar labari akan hakuri da masu yin sa masu bin diddigin fashin bakin kalmomin al-Qur'ani sun ce an maimaita yin magana akan hakuri a cikin al-Qur'ani har sau 103 wani wuri yakan zo ta hanyar ya zo a matsayin masdar ko ism wato ya zo a noun kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wasta'inu bis-sabr was-salah wani wuri ya zo a matsayin aiki aiki din nan ko ya zama fi'ilul madhi a baya fasbir kama sabara ulul azmi ko ya zama wato na mufrad ko na jam'i kama sabara na mufrad ne wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wannan kuma akan jam'i ne ko yazo akan fi'ili amri ayi umarni kamar yadda Allah ya ce wasbir fa inna wasbir ko kuma Allah ya fada a matsayin wato umarni amma na jam'i wasbiru inna allaha ma'as sabirin wasbir idan guda daya ne wa ma sabruka illa billah wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur ko kuma ma Allah ya kawo shi akan siga ta mubalaga kamar yadda ya maimaita harsa hudu al-Qur'ani a cikin fadin sa inna fi zalika la ayatin likulli sabarin shakur wannan dai kadan daga cikin yadda Allah yake maimaita kalmar hakuri ne a al-Qur'ani kusan dukkan hanyar da ake sarrafa zance a larabci an yi amfani da irin salon sarrafa zancen ayi a fadi kalmar hakuri domin nuna muhimmancin ta a musulunci saboda muhimmancin hakuri yasa Allah ya umarci dukkan annabawa da cewa su zama masu hakuri kuma hakuri yana cikin jigajigan siffofin dukkan annabawan Allah Allah madaukakin sarki ya ce zalika min amba'il ghaibi ay Allah madaukakin sarki ya ce akan annabawa wato fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum Allah ce kai hakuri kamar irin yadda wato manya-manyan annabawa da ake ce musu ulul azm suka yi hakuri sannan Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai hakuri zalika min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin sannan Allah ya ce masa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ya ce masa fasbir لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم فلندكم مؤمنين وان ده سكاي ايماني ده الله الله يا نونا musu imanin su ba zai cika ba sai sun zama masu hakuri wurare da yawa Allah ya ce mutane su zama masu hakuri ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sannan Allah ya ce dukkan bayin Allah nagari masu tsoron Allah dole sai sun zama suna da hakuri kafin su zama nagarin rashin hakuri yakan sa mutum ya zama ba cikin waɗanda Allah yake yabon su ba cikin ayar da Allah ya siffanta imani da ayyukan da ke sa a ce mutum ya zama mai imani Allah ya sa hakuri a ciki laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا sai ya ce wasabirina fil ba'sa wad darra'i wa hina al ba'd. A cikin siffofin masu imani shine ba kawai sallah suke yi ba, suna kallon gabar ko yamma don fuskantar alqibla. Allah ya ce sun hada da yin imani da ayyuka wanda a ciki akwai kasancewar su masu hakuri a cikin dadi da cikin wahala, da kuma lokacin da wasabirina fil ba'sa wad darra'i wa hina al ba'd, da lokacin yaki, kowane irin yanayi na zaman lafiya ko na rashin zaman lafiya ko na tsoro, suna da hakuri da kamewa. Sannan Allah ya ce daga cikin siffofin ɗan aljanna akwai kasancewar mutum ya zama mai hakuri kafin ya samu. Ubangiji ya ce kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين. الله يأتي إن كان سوك جي وطن دسك چنچن چسام الجنة تو سوني وطن دسك چمني إيماني سننكم سوني ما سوها قولي الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسعار. حقولي muhimmancinsa a musulunci ya shiga cikin kowane aiki da Allah ya yi umarni na nagarta, za ka samu akwai haƙuri ya haɗu tare da shi. Muhimmancin haƙuri yasa Allah maɗaukakin sarki ya nuna taƙawa ba ta yiwuwa, wadda ita ce abin shiga aljanna, sai mutum ya zama yana da haƙuri. Wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umur. Haƙuri yana haɗuwa da godiya, duk mai godiyar Allah to dole ya zama yana da haƙuri. Inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Haƙuri yana tare da yaƙini, duk wanda yake da yaƙini wajen imani da Allah to dole ya zama mai haƙuri. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Haƙuri yana haɗuwa da tawakkali, duk mai tawakkali ga Allah to zai zama mai haƙuri ne. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هقولي أنا هقوى دك ميسون سلا دك أيد سلا باتا زما تبس قوان دبايا ده. هقولي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله يا هذا شد دوة أن دسوكي نيمان غافرة ديوان ذكري ديوان استغفاري ديوان تسبيحي. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولن كأني دقشين آيين القرآن دسكي شريا دمو أكان رايور متأديني درايور متزمن تكيور دونيا بازات تبا زما تنا دقشري دزيسا يزما أكويتن تنون سام النسرة أشكين تبا سئمون حتى دها قولي دقا سنر من زن الله sallallahu alaihi wa sallam. Hadisai da yawa sun inganta. Daga ciki akwai hadisin Suhaib ibn Sinan, Allah ya kare yarda a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ajaban li amril mu'min, yace abun mamaki ne al'amarin mumini, inna amrahu kullahu lahu khair. Al'amarin mumini kowanne ne ta duk fuskar da yazo mata alheri ne. وليس ذلك إلا للمؤمن أما بامي سامن ونسي وندي تنتني إيماني. إن أصابته سراء شكر فكان خير الله. كده متمي زمينا تكين دائي ده سامن أبن ده يكيسو تو إذا مؤمنين سي يقودي وألّا أكان هكا سي سامل هذا. وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. كده زمان أنسى مكيشي يرحكا أشكي رأيوه شيني متمي سامل رشن دائي da ya shiga cikin wahala da samun shiga cikin abun da ba haka ya so ba, to shi kuma sai ya hakura sai ya zama masa alkhairi. Don haka samun abun da kake so alkhairi don ka gode wa Allah, samun abun da baka so alkhairi saboda ka yi hakuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk sai ya zama alkhairi abun samun lada. Wannan hadisi ingantacce ne wanda Imam Muslim ya ruwaito. Ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna izamal jazaa'i ma'a izamil bala. Yawan ladarka yawan jarabawarka. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Kuma shi Allah sunnarsa ita ce in yana son ka to yawan jarabawar da zai maka. Faman radiya falahu ridha wa man sakita falahu sakhat, duk wanda ya yarda ya karbi hukuncin Allah cikin yarda a cikin zuciyarsa, to sai zama yardarsa ta amfane shi, zai samu lada a kanta. Duk wanda ya fushi yayi bakin ciki, ohonsa yayi a banza, ba zai sa Allah ya fasa ba. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito da isnadi mai inganci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara da cewa la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa mali. Mu'mini ba zai gushe ba, ko kuma mu'mina mace ba za ta gushe ba da samun jarabawoyi a yau da kullum akan ran mutum, shi karan kansa, ko akan ƴaƴansa, ko akan dukiyarsa, hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'a. Hikimar haka ita ce har ya zama yaje ya samu Allah alhali babu laifi a tattare da shi na abin da yake aikatawa. Wannan hadisi yana nuna mana ɗaya daga cikin hikimomin jarabawa da Allah ke iya jarrabtar bawa. Duk jarabawar da kaga ta same ka, to Allah ya maka haka ne don ya zama maka alheri, ta yadda ba za ka je ka samu Allah akwai laifi a tattare da kai ba. Duk abin da kaga ka rasa, ka ɗauka alheri ne shi yasa ka rasa. Duk abin da kaga ka samu na abin da ba haka ka so ka samu ba, ka ɗauka alheri ne, saboda Allah biyadihil khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duk abin da kaga Allah yayi shine alheri, Allah baya yin sharri. Hadisi ya tabbata daga Ummu Salama, Allah ya kare yarda gare ta, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace na taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wani bawa wanda wata musiba ta same shi sai ya hakura yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mutum yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah ka bani ladar wannan musiba, kuma Allah ka canza mun da abin da yafi ta alkhairi. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya haka Allah zai bashi lada akan wannan musiba, kuma Allah zai canza masa da abin da yafi alkhairi sama da abin da ya rasa. Tace ni ma sai gashi mijina da nake kauna Abu Salama ya rasu. Abu Salama danginta ne na jini, sannan kuma an yi musu aure ne na soyayya. Bayan sun musulunta, suna ɗaya daga cikin family na farko da suka musulunta, har sun yi hijira zuwa Habasha. Amma bayan an zo an yi hijira an dawo Madina, sai aka yi yaƙin Badar, sai ya zama aka je kuma yaƙin Uhud a shekara ta biyu, sai zama mijinta yana cikin waɗanda aka kashe a cikin turmutsutsun da aka samu yayin jarabawar da ta faru a yaƙin Uhud. Wannan abin ya taɓa wannan mata sosai, inda ba don a fagen daga domin neman yardar Allah da jihadi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba za ta iya haƙuri akan wannan rashi ba. To amma sai ta tuna da wannan hadisi, sai ta rinka yin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tana cikin wannan, sai Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen amsa wannan addu'a, shi yace yana so ya aure ta. Kaga wannan canji ne na alkhairi, da babu wani canji da yafi shi. Shi yasa tace ni kan na shaida da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan, domin sai gashi Allah ya canza min musibata da samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakuri a musulunci ya kasu kashi uku, kamar yadda aka ji a cikin ta'arifin da muka yi. Hakuri na farko shine hakuri wajen biyayya akan umarnin Allah. Hakuri kashi na biyu shine hakuri wajen kamewa, wajen gudun sabawa Allah. Hakuri na uku shine hakurin rike zuciya da danne ta akan abinda Allah ya kaddara, wanda ba haka ake so ba. Waɗannan nau'uka guda uku wajibi ne kowane mumini ya zama ya cika, ya samu mafi karanci average a cikin su. Dole ne mutum ya zama yana da hakuri akan bautar Allah, domin in baka yi hakuri ba za ka iya bautawa Allah ba, don ba duk abin da Allah yayi umarni ne kake so ka yi ba, ta yadda inda ba don ibada ce ko umarnin Allah ba ya samu wani abun, inda ba don musulunci ba da ba za mu yi shi ba, ba al'ada ce ta sa muke yi ba, muna yi ne saboda dama kawai haka Allah yake so. Mun san akwai abubuwa da yawa na addini wanda hakuri ke sa ka iya yi, ko sallan nan da za a ce sai ka yi sau biyar, ka bar al'amuranka na yau da kullum ka tsaya ka yi sallah don kar lokaci ya kure. Kafin a yi sallar sai an yi tsarki, akwai lokacin da a cikin tsarki akwai wahala, akwai lokacin da a cikin wato yin wata ibadar sai ka hana kanka wani abin da kake so na al'ada, ko ka ɗebi wani bangare na dukiyarka a kan zakka, ko ka ɗauki wani bangare na lokacinka a kan yin sallah ko zuwa hajji, ko ka ɗauki wani bangare na wato abinda lafiyarka ke so na hutu ko na lokacinka ko na baccinka domin yin sallar asuba ko yin sallar azhar ko dadewa a bayan liman yana karatun sallar asuba wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Duk irin waɗannan abubuwa suna buƙatar haƙuri kafin ka iya su, ko haƙuri na mace akan biyayya ga mijinta, alhali mijinta da ita dukkan su bayi ne ga Allah, amma ita kuma a ce ita ta bi shi, in ba haƙuri ba ba wanda zai iya wannan, ya sa ta abinda ba shi take so ba, ya hana ta abinda take so, amma saboda Allah sai ta haƙura ta bi, saboda biyayya wa miji biyayya wa Allah ne. Waɗannan dukkan su in ba haƙuri ba ba za a iya ba. Da haka ne ake gane yawan biyayyar mutum fa yawan haƙurinsa. Duk wanda kaga ya kasa yin wani abu ba ya da haƙuri ne. Amma inda za ka iya haƙuri da za ka fi kowa yi, shi ya sa wanda ya fi kowa haƙuri a duniya shi ya fi kowa biyayya wa Allah. Saboda annabawa sun fi kowa haƙuri, shi ya sa suka fi kowa biyayya wa Allah. Sahabbai sun fi kowa haƙuri, shi ya sa suka fi dukkan mabiyan annabawa biyayya wa Allah. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Allah ya ce Allah shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su, ka bauta masa kuma kai haƙuri akan bautar, domin in ba da haƙuri ba ba za ka iya ba. Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiyya, shin ka san wani ne da yake wato takwara ga Allah wanda sunansa shi ma sunansa Allahu, ba za ka samu ba. Wannan ne yasa dukkan waɗanda suke da imani bautar da suke yi ga Allah haƙuri suke yi suke yi. Walladhina sabaru bitigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ulaika lahum 'uqbad dar. Allah yace haƙuri da bayin Allah suke yi akan sallah da bayar da zakka da sauran abubuwan da Allah ya umurce su, wannan shi yasa suka zama abun yabo a wurin Allah. Shi yasa haƙuri akan bautar Allah yake da wato wurare da gurabe guda uku. Ana so kowane bawan Allah ya kula da dukkan waɗannan matakai a wajen bautar Allah. Haƙuri akan bautar Allah sai ka cika waɗannan gurabe guda uku. Gurbi na farko shine kafin a yi aikin da Allah ya yi umarnin ya zama ka yi haƙuri ta hanyar sa ikhlasi a zuciyarka. Ai sai ka yi haƙuri kafin ka yi saboda Allah. Daidai lokacin da za ka yi karatun Ƙur'ani za ka tuna wani ma zai so ya ji daɗin wannan muryar, sai ka yi haƙuri kafin ka juya niyyarka ta zama saboda Allah za ka yi ba don wani ya ji daɗi ba. A lokacin da za ka yi wata ibada za ka tuna wani yana kallonka, sai ka yi haƙuri da zuciyarka ka maida niyyarka ta zama saboda Allah ne ba saboda wani ya gani ba. A lokacin da za ka bada wani abu na kuɗi ko na dukiya wanda take a zahiri ba matsayin kuɗi ba saboda Allah, a daidai lokacin kana so wani ma ya yabe ka ko ya ga kayi ko ya ambata, sai ka danne zuciyarka ka yi haƙuri kafin ya zama saboda Allah ya yaba kaɗai kai ba saboda wani ko su wani ko su wani su yaba ba. Duk lokacin da ka zo yin aiki na ibada za ka samu bayan interest din Allah ko kuma interest din wani a ciki wanda zai iya maka amfani a duniya, to haƙuri zai iya sa ka cire interest din wanin da amfanin da za ka samu a nan duniyar ka haƙura sai zama saura maka interest din Allah kadai. Wannan shine marhalar hakuri ta farko a wajen ibada, kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake da wahala. Shine ma'anar innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, baka samun lada sai abin da kai niyya. Daka idan niyyarka bata zama saboda Allah ba, ba za ka samu lada ba. Wannan kuma ana samu a cikin ayyuka na zance da kuma ayyuka na zahiri, ba a samu a cikin kudirin zuci, saboda zuciya dama la yattali'u alaiha illa Allah, Allah ne kadai ke iya gane menene a cikin zuciya. Amma abinda mutum zai faɗa to wani ma zai ji, to sai a kauda wani rabonsa ta hanyar sum'a. Wani zai gani idan aiki na fili ne, sai a kauda rabon wani a ciki ta hanyar riya, sai ya zama saboda Allah kadai aka yi wannan, kafin a yi aiki ake so a yi wannan. Abu na biyu shine bayan ka fara aikin, shi kuma sai an samu khushu'i, ya zama akwai nutsuwa da tsoron Allah a ciki, saboda kar Allah ya ga ka yi aikin biri-biri, kar kuma ya zama ka yi aikin ba irin yadda Allah yake so ba. Shine allazina hum fi salatihim khashi'un, ya zama a cikin aikin akwai khushu'i. Duk aikin da babu khushu'i to bai cika yadda Allah yake so ba, ko ba za a samu rukunansa da dole sai sun tabbata kafin aikin ya karbu ba. Sannan abu na ƙarshe shine bayan an gama aikin shi kuma ya zama babu al'udhu bin nafs, shine mutum yana ji da kansa bayan ya gama, yana ji a ai su kan su ne na Allah. A'a, bayan ka gama ibadar kuma ka kaskantar da kai, kana gani kamar ma Allah bai karba ba, kana neman Allah ya zama ya karba. Shine ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki cewa bayin Allah na gaske sune waɗanda wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un, sune waɗanda suke yin duk abin da Allah yake su yi, na sallah da azumi da zakka da ayyuka na gaba da harshe da dukiya, amma kuma suna jin tsoron ko ba a karba ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan bayan ka gama aiki kenan. In ka cika waɗannan guda uku shine kana da hakuri akan ibada. Hakuri kafin ka aikata wajen ikhlasi da kyautata niyya. Hakuri a lokacin da kake aikatawa wajen khushu'i da tsoron Allah da nutsuwa. Hakuri bayan ka gama wajen kar ka nuna wa mutane kai ka isa, ko kuma kai kana ji ku ne na Allah. Ya zama ka kaskantar da karinka, kana ji kamar karfa Allah bai karba ba. Waɗannan marhala guda uku kenan da ake nema kowa ya zama yana da su a cikin aiki na ibada wanda Allah ya umarni. Sannan ana gane tabbatuwar hakuri wajen da'a wa Allah cikin wato na farko tsananin ƙaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da fifita ƙaunar su akan dukkan wani abin da dan adam ke iya ƙauna. Hakuri ne zai iya sa ka ji Allah ya fi maka kowa, duk da baka gan shi ba, baka ji shi ba, amma imani da gaibi ya sa ka tabbatar Allah gaske ne, har ka fifita shi akan komi da kake gani kake ji waɗanda kake so. Hakuri akan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai sa ka fifita shi, duk da baka taba ganinsa ba, baka ji shi ba, kuma wato baka gan shi ba, baka ji shi ba, kuma duk wasu abubuwa da ake tabbatar da su ta hanyar alhawas, wato na gani ko ji ko taba ko ɗanɗano, duk baka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata maka ta haka ba, sai ta zuciya ta imani. Amma ka fifita shi sama da abin da kake iya ɗanɗanawa, kake ji, kake gani, kake tabawa, saboda allazina yu'minuna bil ghaib. Hakuri zai iya sa ka gabatar da Allah da manzon Allah akan wannan sallallahu alaihi wasallam. Hakuri shi ke iya sa ka ji kana kaunar duk shari'ar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda duk Allah ya ce sai ka ji kana so, ko da ranka baya so. In ba hakuri ba, ba abinda zai sa kana cikin abu kaza Allah ya ce baya so kai kuma ka hakura ka bari. Allah yana so kai kuma ka aikata ko da ranka baya so. Hakuri shi ke sa ka so duk wanda Allah yake so, ko da ba irin ka son waɗanda da zuciyarka take so bane, amma tunda Allah yana son irin su dole ka so su. Talaka ne ba irin layin class ɗinka ba, ka fi son layin irinka, amma saboda Allah yana son sa kai ma dole ka ji kana son sa. Marar ilimi ne amma duk abokanka da abokan hulɗarka masu ilimi ne sai ka ji kana son su tunda Allah yana son sa tunda shi na gari ne ina fata ana fahimta karami ne ba sa'anka bane amma sai ka ji kana son sa saboda Allah yana son sa domin shi na gari ne don haka dai babu wata babu wani mi'yar babu wani wata criteria wadda abunan da su ne ake iya gane kana son mutum sai yadda Allah yake son sa to wannan shine hakuri akan da'a wa Allah duk yana ciki sanin yana cikin hakuri akan da'a wa Allah shine hakuri wajen tarbiyar waɗanda suke ƙasa da kai wanda aka ce ka musu tarbiya ƴaƴanka da matanka ko matarka in ba da hakuri ba ba za ka iya juya su akan abin da suke so ba saboda galibi dan adam yana son abinda wanda ke so yake so galibi idan wanda kake so ko kike so yana son wani abu to zaka ji kai ma ka koma kana son wannan abun ko da da a asali a dabi'a ka baka so ina fata mun fahimci wannan to sai ka kaddamar da son Allah da annabin Allah sallallahu da annabinsa sallallahu alaihi wasallam wajen tarbiyar duk wanda kake so ya koma irin yadda Allah yake so ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace idan tana son namiji zai iya sa ta bar komai ciki har da addinin da take kai saboda tayi abin da yake so namiji in yana son mace yana iya barin komai ciki har da addinin sa saboda ya bi addinin wanda yake so ina fata ana fahimtar wannan haka kuma dan mutum yana iya hakura ya bi ra'ayin dan sa ko ya bi son ran dan sa saboda tsananin son da yake yi wa dan ko da dan yana aikata abu ne na sako to amma hakuri na wajen da'a wa Allah shine zai iya sa ka juya ra'ayin matarka da danka su zama yadda Allah madaukakin sarki da annabinsa sallallahu alaihi wasallama suke so sannan hakuri ne zai iya sa a wajen tarbiyar su ya zama ka bi ta hanyar da ta dace wajen yi musu tarbiya karbiye ne yin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa zaka ga matansa suna masa laifin da in kai ne zaka kai hannu ko ka fadi baki da bakinka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zagin mace ba kuma bai taba dukan mace ba Allahu akbar sannan bai taba zagin yaro ba kuma bai taba dukan yaro ba Nana Aisha tace tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bai taba daga hannunsa ya daki wani ba ko mace ko bawa ko da haka kuma har da ma wato yara waɗanda suke zuwa gidansa wato a matsayin waɗanda suke abinda muke ce shamiya dan neman su zo su zauna don su ci arziki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba gaya wa wani bakar magana ba Anas dan Malik yace ko tsaki manzon Allah bai taba masa ba sallallahu alaihi wasallam hakuri shi yake saka iya wannan to wanda bai yi wa dan wani ba ba zai yi wa dansa ba wanda bai yi wa matar wani ba ba zai yi wa matarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallama za su samu matsala da matansa duk lokacin da aka samu ka san manzon Allah ne da gaskiya amma haka zai hakura Nana Aisha take cewa ita da kanta take fada wata rana sun samu sabani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani abu har ta yi fushi akan abin da ba ita ce da gaskiya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gayyato mahaifinta domin ya musu sulhu tunda shi ya fada tace ba haka bane sai ce ai babanki kan in ya fada zaki yarda tace a kira shi mana sai aka kira babanta sai ya zauna a gefe ita ta zauna a gefe babanta ya zauna a tsakiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun gayyato ka ne don ka mana shari'a sai yace mata takallami anti aw atakallamu ko ke ki fara mai da zance me ya faru ko ni in fara magana sai nana Aisha tace takallam anta walakin la taqul illa haqqan kai ka fara magana amma ka fadi gaskiya kar amun sharri wannan maganar sai sauri ta fusata babanta Abubakar Allah ya kare yarda a gare shi ya kai mata mari ya kwade ta yace mata baki da hankali manzon Allah ne yake ce fadi gaskiya bai yi ƙarya ba tun kafin a san za a haife ki sai yanzu ne zai miki ƙarya sai manzon Allah ya rike hannunsa yace mu ba abin da ya sa muka gayyato ka ba kenan tashi ka tafi abun ka za mu sulhunta kayan mu hakuri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa za a masa haka wa shi akai laifin kowa Abubakar amma waye marin haka yake zama da iyalansa tunda dai ya ce zai zauna da su ya san dole sai yayi hakuri Anas ibn Malik yace sai da ya zauna shekara 10 a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana dan shekara 8 aka kawo shi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yace manzon Allah bai taba ce mun me yasa kai ba akan abin da nayi me taba ce mun me yasa baka yi ba akan abin da ban yi ba sai dai ya zauna da ni yace to kaga yadda ake yi amma ni in nayi ba zai aibanta me yasa nayi ba sai dai kawai ya jara ni sai in gane ashe kaza kuskure ne ashe kaza daidai ne wannan shi yake koya maka yadda ake hakuri akan tarbiyar iyalai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi na kowa tarbiya amma ba da duka yayi ba kuma ba da zagi yayi ba hakuri yake sa mutum ya iya haka marta abu na bangare na biyu na hakuri shine as-sabru anil ma'asi mutum yayi hakuri kar yayi sako saboda dukkan abin da kaga mutum ya bari na sako ya hana kansa ne shi yasa Allah yace wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa duk wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa kuma ya hana ransa abinda ranke so saboda kowa daga cikin mu ne yana da abinda ransa yake so to amma sai ka bar abinda kake so ka bi Allah abinda Allah yake so abinda ranka yake so wanda Allah baya so sunansa sako abinda ranka yake so irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sunansa sako to sai kai hakuri kafin ka bari in baka yi hakuri ba za ka iya dainawa ba duk wanda kaga yana sako bai bari ba hakurinsa ne ya gaza don duk waɗanda suka barin nan hakuri suka fishi yasa ba su yi ba ba wai don su ma ba sa so su yi bane shi yasa ake so mutum ya zama ya fi karfin zuciyarsa saboda zuciyar a cikin ka take to kar ya zama ɗar ƙaraman nan ita kuma ta fi karfin gaggan jikin duk girman sannan a ce ƴar zuciya ita take sa ka kayi abin da koda ba ka so wannan zuciyar bai kamata a ce tana boye ita kai kake rike da ita kuma ita ke juya ka ba to hakuri ke iya sa mutum yayi wannan shi wannan hakuri wajen sako yana da marhala guda uku shi ma marhala ta farko ita ce tun kafin kayi sakon ka hakura ka fasa karka yi ana fahimta shari'a bata ce mana dukkan abinda Allah ya hana dole za mu ji ba ma so ba a za mu ji muna so amma mu hakura tun kafin aikatawa mu ji mun so amma mu hakura ba mu aikata ba duk abinda dama zuciyarka ba za ta ji kana so ba baya cikin babin hakuri yanzu galibi daga cikin mu mun san giya haramun ce amma ba ma sha ne saboda dama ba ma sha'awarta mun san shan kwayoyi haramun ne amma galibi daga cikin matasa ba sa shan kwaya ne ba wai don saboda an ba su kuma sun san tana da dadi kuma tana sa aje all right suka ki ba a'a shi bai ma san amfanin ta ba kuma bai taba jin marmarin ta ba wannan ba shine hakurin da muke magana ba hakurin da muke magana shine abokansa ƴan kwaya ne kuma ya samu abin da zai iya sa ya ji ya sha kwaya kuma ya gane amfaninta don duk abokan da ya zauna da su criminal sai sun sha kwaya suke crime sai ya sa ya hakura bai sha ba don kar ya yi crime duk da ya gane sun sha kwaya kwayar ta musu amfani sun yi sata sun yi fashi sun yi ta'addanci sun samu abin da suke so shi kuma sai ya hakura bai samu abin da yake so ba amma inda ya sha kwaya da ya samu sai ya hakura ana fahimta wannan shine wanda muke magana akai ba ma magana akan hakurin da kake yi akan matsayin wane a gwamnati da yayi sata ya samu kuɗi kai kuma baka je wurin ba sai ka ce kai ma ka hakura in baka hakura ba ma ina zaka je baka da ladan titi a cikin irin wannan hakurin yana wurin sa ne shi yana wurin ya ga ana yi kuma ya san ana samu kuma ko da akwai EFCC wasu sun yi sun kwana lafiya shi ma sai ya hakura bai yi ba
wa naha an-nafsa 'anil hawa saboda khafa maqama rabbih saboda Allah ne yasa bai yi ba ba saboda anan duniya ba wannan shine ake nufi hakuri ana fahimta to shine hakuri tun kafin ka aikata abin sai ka hakura a zuciyarka alhali zuciyarka tana so wannan shine marhala ta farko kuma ita ce tafi kowace daraja a ciki ana fahimta ko marhala ta tsakiya ita ce marhalar da mutum ya fara yana aikatawa sai ya ji wa'azi sai ya hakura ya daina shi ya taba yi ko kuma yana cikin yi shine mai alari yace wa an yatruka ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha yana cikin yi sai ya bari ko kuma ya fara aikatawa sai bai tsaya ya gama ba ana fahimta wannan shine hakuri kala na biyu bai kai wancan na farkon ba don na farkon bai ma fara ba da aka baya bukatan sai ya tuba tunda dama bai fara ba wannan kuma zai ya fara ne sai ya daina sai ya tuba ana fahimta ko wannan shine hakuri kashi na biyu hakuri kashi na uku a wajen sabon Allah shine hakurin wanda ya riga ya aikata amma sai ya hakura akan karya kara kuma ya hakura yayi nadama akan me yasa yayi kar ya rinka tunawa kuma yana jin dadi a ransa je ya aikata sabo kaza kuma yanzu sai ya rinka jin dadi yana miƙa akan zai more har yanzu yana jin dadin abin da yayi a'a sai dai in ya tuna yayi bakin ciki sannan yayi niyyar ba zai sace ba wannan shine hakuri kashi na uku shine yake martala ta karshe a cikin hakuri babu wani hakurin da yake kasa da wannan jama'a ana fahimta wannan sune martabobin hakuri a wajen sakon Allah yana daga cikin hakuri a babin sakon Allah shine hakuri wajen kin duk wanda Allah baya son sa ko da zuciyarka tana son sa akwai mutanen da zaka amfana da su inda zaka yi alaka da su amma saboda Allah sai ka hakura da amfanin da yake tattare da su sai ka fasa su saboda ka fi son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk amfanin akai gaba baka bukata Allah ya fi maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi maka jama'a ana fahimta shine bugudu man yubghiduhu Allah in wanda duk Allah baya son sa yana daga cikin wannan kuma shine hakuri akan rabuwa da masoyi saboda yaki Allah ko Allah yaki shi ai sai kai hakuri akan wannan kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya hakura ya rabu da iyayensa da dan uwansa yace wa a'tazilukum haka zan rabu da ku in kaurace muku wa ma tad'una min dunillah da ku da duk abin da kuke bauta masa kuma bayan Allah wa ad'u rabbi zan kuma in bi ubangijina yace inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira in koma ubangiji in koma ga ubangijina ai ba wai baya son uban bane shi yasa yake ce ya abati ya babana inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman fatakuna lishaitani waliya ina jin maka tsoron karka shiga azaba kaga ai yana son sa amma ubangiji yace falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min da ya gane cewa wannan abokin gaban Allah ne sai rabu da shi haka ya hakura to haka kai ma zaka koya yadda wato duk wanda kake so ko wanda kake so ko wanda kike so in ya rabu da Allah haka zaka rabu da shi komin amfanin sa gare ka amfanin nan a tattalin arziki amfanin nan a siyasa amfanin nan a zamantakewa amfanin nan a dangantaka ta jini haka zaka hakura idan dai Allah baya son sa ko shi baya son Allah bangare na uku na hakuri shine as-sabru ala libtilaati min aqdarillah shine hakuri akan wato bala'o'i da musibobi da zasu iya samun mutum wanda Allah ya kaddara wanda kai baka nan lokacin da aka yi lissafin su har kawai kana zaman ka kana cikin lafiya sai ga an sa maka ciwo waye sa maka Allah ne jiya ka ji dadi yau kuma baka jin dadin jikin hakuri a tattalin arziki kana ganin wasu su ci su sha su kirga su ajiye kai baka ci ba baka sha ba iyalanka ba su ci ba ba su sha ba ballantana ka samu na ajiyewa hakuri akan mulki kana so ka cancanta amma ga wani an bashi ba daidai yake yi ba amma inda Allah ya so da kai ne a wurin tunda kaga baka je ba Allah ne bai yarda ba duk abin da kaga an yi baka samu ba walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangiji bai so haka ba da basu isa su je wura haka zaka hakura shine as-sabru ala aqdarillah duk lokacin da Allah ya tashi zartar da Abu baya tambayar mu shawara kuma baya la'akari da muna so ko ba mu so yana la'akari da shi abin da a ilimin sa na gaibi ya san shine daidai a wurin sa koda kai ba shine daidai maka ba to kowa yana wannan zai da hakuri ake iya jure shi kusan wannan yafi wahala sama da wadancan da aka fada a baya hakuri akan bautar Allah zaka mutum yayi hakuri akan wannan hakuri akan sabo zaka mutum yayi hakuri akan wannan inda ake fara samun matsala daga mutum shine al-sabru ala aqdarillah hakuri akan kaddara ta Allah abinda Allah ya dora mutum zaka mutum bawan Allah ne nagari wajen ibada bawan Allah ne nagari wajen gudun sabo amma zaka iya samun sa zero ne akan yarda da hukuncin Allah zaka yana yawan damuwa da daga hankalinsa akan tsarin da Allah ne yayi ba shi ba ayi tare da shi ba wannan marhalar ita ce wadda yawan imanin mutum ke iya sa yayi fice yayi fintin kawai sauran mutane matsala tana iya samun mutum a gangan jikinsa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat Allah ce za ku rinka samun matsala a rayuwarku daga lokaci zuwa lokaci min al-khawf rashin zaman lafiya zama cikin tsoro da fargaba kaga matsala ce da ta shafi zamantakewa kenan tsoro ko a cikin gidanka kana jin tsoron wani wanda wani jarabawa tana iya sa ya zama na jikinka ne matarka ko danka inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum amma haka zaka iya hakura Allah ya jarrabe ka da dan da ya zama abun tsoro a gare ka yana da hadari gare ka da rayuwarka amma ba yanda ka iya haka zaka hakura haka Allah zai jarrabi wata mace da mijinta haka Allah zai jarrabi wani mutum din da tsoro ba wai a gidansa ba a waje ba zai iya fita ba sai dai zauna a gida wani a jarrabe shi da abun tsoron a wurin sana'arsa wurin cin abincinsa wani a jarrabe shi da abun tsoron a garinsa ko in ya fita akan hanya ko in ya tafi wani garin shine ma'anar al-khawf tsoro da zai iya samun gangan jikinka ko ranka ko lafiyarka wal-ju' ko yunwa fatara da talauci kenan wa naqsin min al-amwal da kuma wanda shi ba talaucin zai yi ba yana da arzikin amma ya rinka samun asara wancan na farko al-ju' wanda baya da shi gaba daya naqsin min al-amwal wanda yana da shi amma ya rinka samun asara a daidai lokacin ne ake iya samun a cikin wannan bangare ne ake samun wanda zai je rusa duk na farkon koda yana da shi ya rusa na biyun koda yana da shi ya hakura bai sabon Allah ba ya hakura yayi tabautawa Allah amma a rana daya musiba ta same shi zai je wajen boka zai je wajen wane ne a lokaci ɗaya sai ya rusa duk ibadar da yayi da duk hakurin da yayi akan bai sabo ba kuma sai tafi wutar da zai zama khalidan fiha saboda garin neman kaucewa wannan babi na hakurin a garinsa ne ake rasa imani gaba daya kaddara ta rashin samun mulki ko kaddara ta jin cewa shin zaka iya samu ko ba zaka samu ba yasa mutum ya rabu da Allah aje a masa tsafe-tsafe aje ayi kowane irin abu da zai sa ya saida addinin ya saida ibadar da yayin ya saida hakurin da yayi bai sabon ba saboda neman kaucewa wannan kaddara wanda kuma wallahi wannan kaddara ba ta taba iya kaucewa dan adam shi yasa kaddarar Allah akan dan adam guda biyu ce, akwai kaddara kauniya, akwai kaddara shar'iyya. Abubuwan da muka faɗa guda biyu nan kaddara ce shar'iyya, ita ta yiwu ta faru, ta yiwu ba za ta faru ba. Ana fahimta ko? Sai ka yi ne kafin ta faru, sai an samu sa hannunka akan ka yi ko kar ka yi, shine kaddara shar'iyya. Amma kaddara kauniya ita ce wadda ba hannunka a ciki, Allah ne zai zartar shi kadanta. Kamar yadda lokacin da zaka ji yunwa, ai ba zaka sanya aka yi ba daga kai ne, daga kawai ne ka ji kana ji ne. Kamar yadda lokacin da zaka ji kana jin bacci, sai dai kawai ka ji kana ji. Dan tambaye ka me yasa kake jin bacci, kawai baka san me yasa ba. Akwai kuma lokacin da duk dalilan da zasu sa wani ya ji bacci sun tabbata, amma sai ka ji baka ji. Yanda za ka gane Allah ke control din batun kaddara ta kauni kenan. Sai ka ga baka sha ruwa ba amma kana jin fitsari, wani kuma ya sha ruwa amma shi baya jin fitsari, ko ba haka bane? Sai ka ci abinci amma still ka ji kana jin yunwa, wani bai ci komai ba amma baya jin yana bukatar ya ci abinci. Wannan shine kaddarar Allah kauniya. Wannan Allah baya shawartar dan adam, kuma baya jiran aikin dan adam a ciki, kuma dan adam baya da ta cewa wajen abin ya faru ko kar ya faru. Yana daidai da yaushe za ka yi rashin lafiya, yana daidai da yaushe za ka mutu, yana daidai da yaushe za ka samu, yaushe za ka rasa. Dan adam yana da sababi a ciki, shine ka ki cin abinci sababi ne na jin yunwa, ka gaji sababi ne na jin bacci da neman hutu. Ana fahimta ko? Ka ki tashi ka yi sana'a sababi ne na talauci. Ka je inda marasa lafiya suke sababi ne na kamuwa da rashin lafiya, haka ne? To amma dukkan waɗannan sababin shi ke sawa a kamu? Mutum nawa ne zai yi jinyar wanda yake da cuta mai tsananin wato yaduwa amma shi kuma bai kamu ba ya tsira? Mutum nawa ne kuma yana zaune a gidansa amma cutar za ta same shi? Ana fahimta? Mutum nawa ne wanda zai shiga cikin hadarin da duk waɗanda suke ciki sun mutu sai shi ɗaya ya fito? Mutum nawa ne kuma yana zaune ya guje wa mutuwar, mutuwar ta zo ta same shi har inda yake? Qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila mabaji'ihim. Wannan dan adam bai da ta cewa a ciki, sai dai dan adam yana da sababi na iya kaucewa abin, amma sababin ba shi ke tabbatar da zai yi ko ba zai yi ba. Jama'a muna fahimta? To dan adam sai ya dogara ga Allah akan duk abin da Allah ya zartar a kansa. Abinda baka so ya same ka, sai ka hakura. Abinda kake so ka rasa, sai ka hakura. Ai ba kai ne mai juyawa ba. Jama'a mun fahimta ko? Wannan bangare na hakuri mutane sun kasu kashi uku a cikinsa. Mutane suna da martaba kashi uku ga waɗanda suka yi haƙurin kenan fa. Waɗanda ba su yi ba kan ba sa ma ciki kwata-kwata. Marhala ta farko ita ce marhalar mutumin da zai haƙura a zuciyarsa da harshensa da gangan jikinsa. Shi bai yi tsaki wa Allah ba, shi bai gaya wa Allah baƙar magana ba, sannan a cikin zuciyarsa bai ji haushin Allah ba. Jama'a muna fahimta? Shine bai yi abin da ake ce at-tasakhut ko at-tabajjur. Na tsaya a wata kasuwa, yanda zaka gane misalin irin wannan kenan. Na tsaya a wata kasuwa sai naga wani, Allah jarrabe shi da wata cuta daga cikin kazaman cutan da dan adam baya so ya kamu da ita. Yazo yana bara, sai ya kamu da ai, sai yazo ya mika hannunsa wa wani akan ya bashi sadaka. Sai wannan din sai ya ji kyamar hannun da cutar da take hannunsa, sai ce me zaka yi haka, kuma in kana so in baka sadaka kai wai haka, yana jin kyama. Wannan mutum da ya juya sai bai zagi wanda ya hana shi sadakar ba, uqsimu billahi alazim, sai na ji shi yana zagin Allah. Sai ce ai ba laifin su bane, laifin ka ne, kana gani kai ka sa mun haka, haka ka so ka ganni ka wulakanta ni, mutane suna ta mun. Wannan shine at-tabajjur. Yanzu wannan abin da yayin ya zama abin da Allah ya ce qul mutu bi ghayzikum, sai dai ya mutu a banza, abin da ya fadan zai sa ya warke? shi bai samu kudin ba, kuma bai samu yawarken ba, kuma bai sa ya huce haushin san ba, shine khasirar dunya wal akhirah. Wannan shine abin da zaka ji wadanda ba musulmi ba, zaka ji suna tambayar Allah in abu ya same zai ce oh god why me, why me. Kun gane wannan magana? Kenan Allah bai yi hikima ba, da yasa shine bai sa wani ba, ni ne na maka. Yana nufi kamar bai cancanci Allah ya masa ba saboda shi bai laifi ba, me yasa me laifi na? Kuna gane wannan? Wannan shine at-tabajju. To musulmi ba zai taba yin wannan ba, shine marhala ta farko ba. Amma baka kai mai martaba ta biyu ba. Mai martaba ta biyu shine wanda yake da ar-riba. Marhala ta farko nan ka gama, baka da laifi, kai hakuri iya gurgurdon wanda ake nema. Mutum yayi takara a neman ƙuri'a sai ya fadi, shikenan sai ya ce mun hakura, haka Allah ya so, sai ya shiru. Ana fahimta? Mutum ya nemi arziki shi da wane suna ta fafatawa, sai wane ya samu shi kuma ya rasa, shi shikenan na hakura ban samu ba. Wane yayi arziki shi kuma yayi talauci, da shi da abokinsa sun yi aure, wane ya haifu shi kuma har yau matar da bata haifu ba, ita ma matar rayuwa bata samu ba, shikenan na hakura. Allah ne bai gara man samu ba, bai fadi bakar magana ba, ya hakura. Kuna fahimta? A nan ya tsaya. Wani sun je makaranta suna jarabawa, an yi wani ya ci shi kuma bai ci ba, amma duk sun yi karatu tare, shi bai ci ba, me yasa bai ci ba? Ya hakura, Allah ne bai gara ma ba. Kuna fahimta? Wannan iya a zuciyarsa bai fadi bakar magana ba, bai kudurta baki ba, sannan bai aikata baki ba. Mutum na biyu shine ar-riba, wanda bayan hakan kuma sai ya yi farin ciki ma, sai ji ya yarda da hakan. Ai ba kowa ne ya yarda ba, sai dai ya hakura ne tunda bai samu ba. Wancan wanda ya hakura don ya rasa, bai yi laifi ba, kuma ya samu dalladansa iya wanda ake ba wa irinsa. Amma bai kai mai martaba ta biyu ba, shine wanda a zuciyarsa ya karbi abin, kuma yana gani haka Allah ya ga dama, kuma shine adalci, kuma shine daidai. Ai wancan bai ce shine daidai ba, amma tunda Allah ya ga dama shikenan ya hakura. La lahu wa la alayhi. Wannan na biyu shi kuma shine wanda zai kai marhalatul rida, shine ji ya yarda da cewa dama haka ne daidai. Ai zai yi wahala ka rasa abin da kake so, kuma ka ji haka ne daidai. Kuna fahimta? Kai dai ba haka ne daidai ba, amma tunda haka Allah ya yi. Kaman wanda zai a ce ya hakuri, ya ce hakuri sai annabi, ko ya ce hakuri ya zama dole, kaga ya yi hakurin amma saboda dole ne, shi ba haka ya so ba. To marhala ta uku ta ƙarshe shi ne wanda ya hakura ya wuce marhalan farko, sannan ya yarda ya wuce marhala ta biyu, sai zo marhala ta uku, sai ya faɗi kalmar alheri, kishiyar kalmar da sauran mutane za su iya faɗa. Kuna fahimta? Hakurin nasa ya sa ya fita daga zuciya, har ma ya faɗa a harshensa. Shine Allah ya masa ba daidai ba, shi kuma ya ce na gode maka ya Allah. Wannan ba kowa yake iya kaiwa wannan ba, sai wanda ya kai marhala ta ƙarshe, ita ce marhalatul hamd. Marhala ta farko ita ce marhalatul habs. Marhala ta tsakiya ita ce marhalatul rida. Marhala ta ƙarshe ta kololuwa ita ce marhalatul hamd. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, yake cewa daga cikin bayin Allah akwai wani bawan Allah da Allah zai aiko mala'ika ya ɗauki ɗansa, ɗan nan shi yake so, kuma shi ne kaɗai ɗansa, yana ƙaunar wannan ɗa, sai ɗan nan ya mutu. An yi ta wahala, an yi ta addu'a kafin aka samu, yana son ɗan, sai ɗan ya mutu. Sai Allah ya aiko mala'ika, sai Allah ya tambayi mala'iku, ya ce kun je kun ɗauko ran ɗan bawa na? Ce wallahi mun ɗauko. Kun san yadda yake son sa kuwa? Su ce wallahi mun ga yana bala'in son yaron nan, amma haka muka ɗauke shi. Sai ce to ya bawa na ya yi? Sai ce ai wallahi mun ɗauki ran ɗan bawanka, kuma bawanka sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi rabbil alamin. Bayan ya maida al'amarinsa ga Allah, sai kuma ce Allah na gode maka da ka karɓa. Wannan me yasa ya haka? saboda ya yarda da cewa karban yafi masa ne kaga yana da wuya ka yarda da cewa rasawan yafi maka sai ya dauka cewa rasawan ni'ima ce shi yasa ya godewa Allah ai ana godewa Allah ne in an samu ni'ima wancan na farkon ya yarda amma bai ce ni'ima bace amma ya yarda da Allah yayi adalci wannan na karshen shi ya yarda Allah yayi adalci kuma yana jin cewa wannan din shi yafi masa ma don haka ya kai ma yanda zai godewa Allah to wannan mutum in mutum ya kai wannan a lokacin Allah yake bashi sakayya tun ba aje lare kiyama ba shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji zai ce ubnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd ku yi aniya ku gina wa bawa na gida a cikin aljanna ku sa wa gidan suna baitul hamd sai a rubuta a jikin gidan kamar yadda anan duniya kike gani a ce gidan kaza sai a rubuta kana zuwa aljanna sai kaga irin wannan gidan saboda musiba kaza da karasa kuma kace alhamdulillah na huta an fahimta wannan shine hakuri akan kaddarar Allah da marhalolin sa to misalin wannan shine hakuri da ake iya samu akan cuta mutum yana iya zama Allah ya jarrabe shi da wata cuta kuma ba wani ɗaya daga cikin mun nan face a jikin sa akwai wani abin da ba haka yake so ba kowa sai dai kadan wani yafi na wani yawa wani a idon sa wani a hanci wani a baki wani a kunne wani a kanta wani a cikin gangan jiki wani a cikin ciki wani a ba dai wanda baya da wata matsala da su sauran mutane ba su da wannan matsalar kowa yana da shi to akwai kuma wanda nasa yayi yawan da ya fidda hope akan ba zai warke ba akwai irin waɗannan ko babu su yayi maganin yayi wane ne amma ya kasa gane kansa ko an ce masa ba zai warke ba to bari ku ji matsayin wannan a musulunci in ka hakura wata tazo tace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina da matsalar cutar farfadiya nayi in warke na sha magani nayi addu'a na kasa warkewa tace har tsiraici nake yi sai na farka a gaya mu tace ya rasulullah ka mun addu'a mana in warke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace miki addu'a ki warke ko kuma a barki a haka a baki aljanna zaki hakura da ciwon a haka amma kina da aljanna sai tace na hakura ina son aljanna amma kai mun addu'a in daina tsiraici sai manzon Allah ya mata addu'a akan ta daina tsiraici ko ta yi cutar wannan matar bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ata ibn Abi Rabah almajirin Abdullah ibn Abbas yake cewa wata rana Abdullah ibn Abbas ya ce mu kana so ka ga dan aljanna iri da mu yace ina so in gani sai ce kaga wancan matar baka yace eh yace to wannan matar yar aljanna ce da latisin manzon Allah a hannunta sallallahu alaihi wasallam yace ya aka yi yace wata rana tazo ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaji sai bada wannan labari me hikimar ka wannan hadisi anan shine daga cikin mu akwai wanda suke da wata musiba da sun kasa gane maganinta sun yi to in kana so ka cire bon lahira akan wannan ka hakura ka dauka ka fitta hope cewa ba za ka samu ba amma ka dauka aljanna ta fi maka wannan abun ba na matar bane kadai formula annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje duk wanda ya ci shi ma zai samu jama'a mun fahimta kai dai ka yarda da hukuncin Allah sannan ka hakura akwai mutanen da suke da matsalar da Allah ya sa wannan matsala ita ce sanadiyar samun aljannan su inda za a kirga sallah da azuminka da sauransu ne ba za ka ci ba inda za a bi ta wasu laifuffukan ka ne da ba za ka sha ba sai ka je wuta amma sai Allah ya sa maka wata matsala kai a nan duniya ba ka son matsala sauran mutane ba sa da ita amma Allah yana son ka da abin da kai yanzu baka gani bane akwai tukuici to sai ka hakura akan wannan matsala sai ka ji lahira sai a ce ka samu matsala kaza ko yace a lokacin ka manta ma sai a ce to ga aljanna na ajiye maka a madadinta da sai kai fatan da duk rayuwarka ma baka taba lafiya ba jama'a an fahimta duk wanda yake da wata matsala ta maradun muzmin da haka ake hakuri akan sa sannan muna fahimta a cikin wannan hadisi cewa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata addu'a ba akan ta warke in yayi ba za ta warke bane za ta warke sannan me yasa bata mata ta ce a ya mutsa mun kamar yadda muke cewa amun addu'ar warke kuma ban aljannan amma ta gano annabi ya son mata ta hakura ne yace miki addu'a ko kuma ki hakura walakil janna ai inda annabi yana so da sai mata addu'ar kuma yasa a bata aljannan amma ki yanzu Allah ya aje kaddarar samun aljannan ki a wannan cutar ne to dukkan mun nan tayu akwai abin da Allah ya sa samun aljannan ka akan wani abu ne ka hakura akai jama'a an fahimta yana daga ciki shine hakuri akan wahalhalun duniya musamman kuma wahala ta talauci akwai wanda Allah bai nufi zai samu wani abu ba kuma a cikin abin da Allah ya rubuta na kasafin rayuwarsa da aka yi budget ba a sa da shi zai samu abu kaza ba amma yana ta kokarin ya samu kuma tun lokacin da yake cikin mahaifiyarsa da wata hudu aka aiko mala'ika ya rubuta yawan abincin da zai ci da yawan kudin da zai kashe da irin abun hawan da zai hau da gidan da zai samu nasa ne ko na haya ne da duk abin da zai samu a duniya ko zai rasa duk abin da zai zama cikin account dinsa wallahi sai da Allah madaukakin sarki yasa aka rubuta a lokacin to mutum sai ya hakura ya rinka komawa kan tayu da ban samu ba a cikin wancan record din ba nawa a ciki wannan yana daga cikin inda mutane da yawa suke faduwa a jarabawa duk abinda ya same ka na rashi kai hakuri ka rinka tuna cewa waɗanda Allah ya ba su ba don ya fi son su bane waɗanda Allah ya hana su ba don ya ki su bane domin akwai waɗanda Allah ya hana su alhali ya fi son su a kanka cikin waɗanda Allah ya hana su waɗanda ta yiwu ma ka fi dama-dama a kansu har da wanda ya fi so duk duniya shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk randa ka nemi kuɗi ka rasa don Allah ka tuna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace wallahi lokacin da Urwa yake tambayar ta yace wai yaya rayuwar gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam tace ai an yi rayuwa ne na hakuri tace wallahi wata rana za a tashi ba abinda za a ci da safe manzon Allah ya zo gidan wannan matar ya ce akwai wani abu ne tace babu ya je gidan wannan matar ya ce akwai dan wani abu da ya saura na jiya tace babu akwai dan wani abu ko ke kina da shi a dan ya cafa ne tace babu manzon Allah sai ya gama gagawa tunda shi bai da shi ne fa yasa har yana tambayar matan ko akwai wanda za ta taimaka masa a yi cafanin da za a yi abinci in an ce babu sai annabi ya ce inni idan sa'im ni kan to barin ya azumi kawai ku in kun samu ku ci ni na hakura zan yi azumi bai fa niyyar azumin ba don Allah akwai wanda Allah yake so sama da shi yanzu samun abun karyawa gata ne kenan a wurin Allah in gata ne Allah zai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace kai ba ma farana daya ba tace tunda ake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba cin gurasa da nama an koshi ba tace a samu gurasa da nama a ci har a ci an koshi tace wallahi ba a taba samu ranan da aka yi haka ba saboda ko ya samu da yawa ba zai bari yanda shi har zai iya koshi ba tunda akwai masu jin yunwa zai rabar wata rana yana samu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan samu kudin da zai iya kaiwa kace inda zai aje ya zama babban mai kudi da har ya mutu mai wa iya budget dinsa ya ishe shi da iyalansa shi yasa yana samun alheri za ga an yi yanke-yanke ya ce a raba duk unguwa kowa ya samu da aka je aikin hajji yayi saving din kudi ya tafi aikin hajji mutane yanzu sukan je aikin hajji wani ya make kudinsa da zai sai yar akuya ya yanka sai ce gari ya yi azumi wani ya je ya yi ifradi saboda kar ya yanka yar akuya wallahi daga cikin guzurinsa ba bayan ya riga ya tara kudin aikin hajjin amma wannan kudin gari ya sai jallabiya ya tara wane ne ya tara wane ne ya dawo da sauran canji ma akan ya sayi abin da zai hadaya wallahi tallahi manzon Allah sai da yanka raƙumi 100 kuma da kudin sai saya yace duk wanda yazo ya ci nama sallallahu alaihi wasallam ya rinka yanka raƙuman ne yana soke su raƙuman nan an jera su guda 100 manzon Allah ya yanka har ya gaji sai da yanka 70 da wani abu da hannunsa kafin Aliyu ya karasa rakuman nan kowace in aka zo ana yanka wannan sai tana tura ƴar uwarta tana zuwa ita ma manzon Allah ya yanka ta sallallahu alaihi wasallam haka suka rinka kwantawa yana yanka har ya ji ya gaji yace masauran su hakura yace Aliyu ya tsara ta sallallahu alaihi wasallam kaga din yana da shi baya ajiyewa ne nana Aisha tace wallahi za a iya yin wata biyu baka ga hayaki ya tashi a gidansa ana dafa abinci ba aka ce to me kuke ci za iya rayuwa ba ci abinci bane tace sai dai a baki dabino a baki ruwa ki hakura to duk wanda ya rasa abinci a gidansa ya tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda talauci ya dame shi ya tuna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai saka hakura inda son Allah ga mutum shine ya bashi abun duniya ba yanda za a yi Allah ya hana waɗannan don yafi son su akan kowa ayahtabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun Allah ce mutane sun dauka yawan ba mutum ƴaƴa da kuɗi shine alaman alheri Allah ce mutane ba su gane bane ba shine alheri ba mai kai da shi shine alheri ana fahimta misalin hakuri shine hakuri akan zalunci wanda kake karkashin sa a matsayin ubangidanka ko gwamnati ko ne haƙƙinka da aka rike aka zalunce ka akai addinin musulunci ya ce kai hakuri saboda in baka yi hakuri ba rashin hakurinka ba zai isa ka kwata ba don duk wanda ya zalunce ka yafi karfin ka ne zai iya dukanka kuma ya hana ka kuka to gara ma ka hakura ka samu lada saboda in ka yi hakurin kai baka samu ba goma ka samu lada ba khasirar duniya wal akhirah ana fahimta ko shi yasa Allah yace mana babban misali akan hakuri shine misalin da banu Isra'ila suka yi inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum ba za a taba samun gwamnati ko wani da kake da haƙi a karkashin sa ya zalunce ka irin zaluncin da fir'auna yayi ba dan fir'auna ya danne waɗansu dannewa ta ƙarshe shine yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum in ka haifi yara ya yanka wa yastahyi nisa'ahum ya bar matan su ya raya su an ce sai auna ya kashe ƴaƴan banu Isra'ila sama da 80 amma Allah madaukakin sarki yace duk da haka annabi Musa yace musu qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru ku yi hakuri hakurin nan fa duk da cewa sun ce masa udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana tunda ana cutar mu har yau ana cuta amma ce ku ci gaba da hakuri duk hakurin da zaka yi na wanda aka zalunce ka ba zai kai irin na waɗancan ba amma a ƙarshe zamu zo mu ji sakamakon in ka hakura misalin hakuri akan ka rasa wanda kake so dukkan mu muna rasa wanda muke so iyayenka za su mutu ƴaƴanka za su mutu iyalinka matarka ko mijinki ko wani cikin masoyanka ko ubangidanka wanda aurinsa kake dallasa sai mu je tafi karanta ubangida duk irin wannan zai iya samun ka ko yaronka cikin yaron gidanka wanda shi ka yarda da shi duk irin wannan ana rasawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa makusanta sama da yanda ka rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai kula da shi shine mahaifinsa bai taba ganin sa ba kuma zamanin da babu hoto ne balle kace ko hoton sa wallahi bai taba ganin sa ba bai san ya yake ba tun yana ciki ya mutu sannan ba zai iya tuna mahaifiyarsa ba saboda tana haifuwarsa ba ta shayar da shi mama ba ta kai shi kauye aka rinka shayar da shi ana dawowa da shi lokacin an yaye shi amma da ta rike shi ya saba da ita sai ta dauke shi ta kai shi gidan kakanninsa ta bangaren uwa a Madina don ita yar Madina ce ta kai shi don ya dan kwana biyu kafin daga baya ta dauko shi ta dawo da shi tana dawowa a hanya ta mutu ita ma bai san ta ba haka bai san dadin uwa ba bai san dadin uba ba aka dawo da shi Makka aka kawo shi wurin kakansa ta wurin uba Abdul Muttalib yana zaune a wurin sa inda zai ji dadi ya samu goyon kaka sai kakan ya mutu yana dan yaro shekara 6 yazo ya koma hannun babbansa dan uwan babansa Abu Talib ya nuna masa kauna ya nuna masa soyayya ya masa aure ya sama masa sana'a dan shi ya kai shi ma yaje nema masa aiki a gidan Khadija sannan shi ya jagoranci daurin auren sa da nana Khadija daidai lokacin da annabi ya kai karfin da shi kuma zai so a ce ya saka masa sai ce gagarin ku shi ma ya fadi ya mutu baya da wanda yake kauna a duniya a lokacin kuma abokin kaunarsa a cikin wahala da dadi kamar nana Khadija radiyallahu anha bayan an gama rayuwa ta an kai shekara 10 ana wahala a Makka an ci kwakwa tare da ita kafin a je Madina a ji dadi sai ta fadi ta mutu ya haifi yara 7 maza da mata su wane ne mutane suka fi so su haifa a al'ada don su taimake su namiji shine yarithu ni wa yarithu min ali yaqub dukkan mazan suka mutu ba ko ɗaya da ya girma ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sai aka bar shi da matan suma matan haka suma suka rinka mutuwa dan Allah akwai wanda ya gamu da jarabawa a duniya na rasa masoya irin wannan sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda zaka rasa ka rinka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba fi ka gata fa an fi son sa amma ya rasa wadanda ya fi so shi kuma amma haka ya hakura kuma ba zaka taba jin ya ce wa Allah don na rasa kaza ya Allah ya zaka mun haka kuma kana so na akwai lokacin da haifuwarsa ta karshe bayan ya zama dattijo ka san dattijo da dan karamin yaro don tunda yazo Madina bai haifi yaro ko ɗaya ba tunda nana Khadija ta rasu bai sake haihuwa ba yazo ya samu kuyangar Samariya sai Allah ya sa ta dauki ciki sai ta haifa masa yaro Ibrahim sahabbai suka ce bamu taba ganin mai kama da manzon Allah irin wannan Ibrahim din ba kuma ya sa masa sunan Annabi Ibrahim yana murna yazo ya ce jiya an mun haihuwa jama'a ku taya ni murna na sa wa dan suna Ibrahim kullum manzon Allah zai riko shi to da shi waje yaro ne ya kai wata 18 ba ya kai kusan yaye kenan ba kaza irin wannan yaron an fi jin da shi ana fitowa da shi ana waye kawai yaron nan yayi zazzabi zazzabin da bai dade ba kafin a ce mene da hantsi da safe kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa wannan yaro mala'ika ya dauke shi annabi yana rike da yaron nan lokacin da yake zai mutu a hannunsa ya mutu yana rike da shi yana ha ha suka ce annabi yana kuka yana zubar da hawaye yana ganin abin tausayi na mutuwa haka yaron ne ya tafi ba zai ce wa Allah me yasa ka mun haka ba yana hawaye aka ji shi yana cewa innal qalba la yahzan zuciya kan dole za ta yi bakin ciki wa innal ayna la tadma ido dole ya hawaye saboda tausayi yace wala naqulu illa ma yurdi rabbana sai dai ba za mu faɗi kawai ba sai abinda Allah yake so haka za mu mika wuya ga hukuncin ubangiji kuma mu yarda wa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun sai dai wallahi akwai babban bakin ciki akan rasa ka ya ibrahim haka manzon Allah ya hakura sallallahu alaihi wasallam sai kuma bangaren hakuri akan wato a maka ba daidai ba kuma ka hakura a cutar da kai kai ne da gaskiya amma ka hakura wannan yana ɗaya daga cikin hakurin da ba kowa ke iyawa ba kai ne da gaskiya a danne ka kuma ka hakura sannan kuma a cutar da kai a zage ka ka hakura a buge ka ka hakura a kwace dukiyar ka ka hakura shi yasa annabawa suke ce wala nasbiranna ala ma adaitumuna za mu hakura akan cutarwar da kuke mana Allah ya ce wala kad kuzibat rusulun min qablika fasabaru an cutar da annabawa an zazzage su an karyata su amma haka suka hakura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki sakon musulunci sakon mafi tsada ya kawo mutanen Taif suka jajjefe shi suka wulakanta shi suka sa aka masa atile da ele har sai da ya suma saboda jifa da wulakanci da tsananin zafin rana a cikin duwatsu amma da ya farfado mala'ika Jibrilu ya ce ga mala'ikan duwatsu ya zo ya ce ka gaya masa abinda kake so ya yi musu mala'ikan duwatsu ya ce Allah ya aiko ni waɗannan mutane ban san matsayinka ba ne ka faɗi abinda kake so in lallasa su a koya musu hankali su gane kai ba wanda za a taba ka a kwana lafiya bane wadannan duwatsu da suke tsakanin su zan markade su a tsakani yace a ni ba na bukatar haka na hakura inna wani a bar su ta yi a cikin tsatson su ko su ba su musulunta ba a can karshe a samu wani mutum ɗaya da zai musulunta ni na samu abin da nake bukata na yafe musu sallallahu alaihi wasallam amma sa ba daidai ba ya hakura sana abu na kusa da karshe shine hakurin ku matasa waɗanda ba su yi aure ba ka ne ma ka rasa ka ne sana'an da za ka yi aure ka rasa kuma ka ne wata ta ce ba ta son ka ko ke kin rasa farin jini baki auru ba ko kuma kina da farin jinin amma iyayenki ba su yi take aurewa ne ba kowa ne yana neman ki yazo ya fasa kowa ne yana neman ki yayi breaking din heart din ki ko kowa ne yana neman ki irin wannan abuwa da matasa kullum suke ciki kullum matashi ka samu kenan matsalar sa damuwar sa ita ce magana aure to Allah ce wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan wanda ba su samu daman yin aure ba su yi hakuri su rike kansu a cikin wata doguwar aya a suratul nisa wa man lam yastati minkum tawlan an yankihu al muhsanati al mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat Allah ce wadanda ba su samu daman yin aure su auri ya ba suna iya auren baiwa amma a can gaba yace zalika liman khashiya al'anata minkum wa an tasbiru khairun lakum Allah ce ku ta hakuri ku jira yafi muku yara matasa don haka ku rinka yin hakuri akan jinjirin auren nan lokaci yana zuwa to abu na kusa da karshe daga cikin wannan darussa shine sharadin wato hakuri kafin ya zama ya amfane ka shine sai ya cika sharuda guda uku sharadi na farko shine ya zama saboda Allah ne kai hakuri duk wanda ya hakuri akai an fi karfin sa ne to wannan ba hakuri bane ba lada akai kaje zaka yi ana fahimta zaka yi sata sai kaje galalu mai baka sani ko ka tsefa ka zauna kace ka hakura ko kaje za ku fashi sai ga jami'an tsaro babu mai yaku ga gudu kace ka hakura wannan hakurin banza kai ko kaga wata zaka yi lalata sai ta maka yawa wannan duk aikin banza sai kace ka hakura hakuri mai ne ana yin hakuri ne tun kafin lokacin da kake da daman da zaka yi sai ka fasa ya zama saboda Allah ne ka bari ba saboda ka rasa ba kuna bayyanta ko sharadi na biyu shine kai hakuri akan lokaci kar ka bari sai bayan ka gama kai iyar kuma kace yanzu na hakura to ni hakuri ko bai ka riga kai shi yasa wata mace an yi mata mutuwa tana jikin kabari tana ta irin wannan hayaniyan yanzu shikenan mu kan mu mutu mun lalace ka tafi ka bar mu wannan duniyar ma ta mini baki irin wannan abin da mutane ke iya yi sai manzon Allah ya zo ta bayanta sai ce ki hakuri baiwar Allah tace ba zan yi hakuri ba ka san abin da ya same ni ne sai manzon Allah ya ce shikenan sai ta shi tafi abin sa sai ta hayaniyar ta sai da ta shi aka ce ke kin san waye ya zo din nan manzon Allah ne ya yi miki magana tace inna lillahi wai lokacin ne ta rufe tazo tana ta sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wallahi tallahi ka san wallahi ban san kai bane manzon Allah ce inna masabru inda sadmatil ula ana yin hakuri a bugun farko ne manzon Allah bai ga mata bakar magana ba amma yace mata hakuri bai da amfani yanzu ko kin ban hakuri akan me tunda kin riga kin yi ai ba don ni zaki bari ba zaki bari don Allah ne sharadi na uku shine ya zama kada kafin kai gazawa ce kare zama kuma bayan kai ka bi da mummunar magana waɗannan sune sharuɗan hakuri in ka bi da mummunar magana ka rusa hakurinka ana fahimta ko sannan kuma duk abin da muka faɗa na hakuri din nan da ake so kai kai kukan ka wurin Allah da yin kuka da hawaye akan damuwa da ji a ranka cewa ka damu akan halin da kake ciki na ciwo ko rashi wannan baya nufin baka da lada ko kuma baya nufin rashin hakuri ana fahimta ka ji a ranka cewa ba daidai aka maka ba shine laifin ana fahimta da kyau annabi yakubu alaihi salam ya rasa dan sa annabi yusuf yayi ta kuka yanda har idon sa ya makance ai ba bai da hakuri bane ana fahimta shi da kansa yace inna ma ashku batti wa huzni ila Allah ina kai kuka na ga Allah ne amma ido dole ya kuka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka akan me akan ɗansa da aka masa mutuwa. Don haka don an yi wa mutum mutuwa kaga yana kuka, kar ka ɗauka bai da haƙuri. A'a, wannan tausayi ke iya sa haka. Sannan damuwa ta ɗan adam tana iya sa ya yi kuka. Addini bai ce a buge ka kuma a hana ka kuka ba. Ana fahimta? Abinda za mu tsaya a kai shi ne samaratus sabr. Duk wanda ya zama yana da haƙuri, menene sakamakonsa? Bai ce ce gara ɓata da ake samu a cikin haƙuri. Ana samun gara ɓata ta haƙuri a duniya da lahira. Tun anan duniya, in mutum mai haƙuri ne, Allah zai yabe shi kuma Allah zai ƙaunace shi. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu yuhibbus sabirin, Allah yana son masu haƙuri. Sannan Allah ya ce wasbiru innallaha ma'as sabirin, Allah yana tare da su. Don haka tarayyar Allah tana tare da kai in kai mai haƙuri ne, ƙaunar Allah tana tare da kai in kai mai haƙuri ne, yabon Allah yana tare da kai. Don Allah ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba'thi ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah ya ce waɗannan su ne abun yabo, su ne masu gaskiya kuma su ne masu takawa. Sannan bayan wannan kuma sai kuma samun sakamako a nan duniya. Abinda duk kake nema ana iya samunsa ta hanyar haƙuri. Wasta'inu bis-sabr, Allah ce ku rinka neman taimakon Allah kan abinda kuke so ta hanyar ku rinka yin haƙuri. In ka nema ka rasa, kar kai fushi ka sake. Kafin yaro ya iya rarrafe, inda ranar farko da ya haka ya tashi yadda ku zai daina, zai taɓa tashi? Ba zai taɓa ba. Duk abinda mutum yake nema ya zama irin yadda yaro yake yi kafin ya miƙe ya tsaya. Duk harkar da ka sa a gaba ka yi haƙuri, kar ka zama don ka faɗi a jarabawa shikenan ka zama zuciyarka ta karye sai ka ce za ka bar karatu. Ka nemi jari ka fara kasuwanci abu ya zuci sai ka ce ka daina. A'a, ka nemi wata sana'a bata ci ba, nemi wata kai ta yi. Duk wanda ka ji ya zama babban mai kuɗi sai da haƙuri kafin ya zama. Wata rana ya rasa, wata rana ya samu kaza. Duk wahala da ɗan adam yake samu ya haƙura, kai ma ka iya haƙuri irin wannan ana samu. Ka nemi aure a nan baka samu, baje ka nemi wata. Ka nemi wani baka samu, baje ka nemi wata. Za ka samu irin daidai da kai. Jama'a ana fahimta ko? Da kan wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya bamu misali a kan Banu Isra'ila da muka faɗa a baya. Allah ya ce duk wahalan nan da Banu Isra'ila suka shafa, Allah ya ce amma ƙarshe wa auratna alqauman ladina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila saboda me bima sabaru. Haƙurin da suka yi nan da Annabi Musa ya ba su shawara, sai sa Allah ya ce Allah ya cika musu kalmarsa. Shine sai Allah ya sa wannan fir'aunan da yake musu wannan cin kashin, sai Allah ya ce kazalika wa auratnaha bani isra'il. Duk abinda fir'auna yake da shi sai Allah ya gadar musu ya kashe shi a gaban su. Sannan kuma ya sa dukkan abinda ya bari kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim, Allah ya ce sun bar abubuwa na kayan alatu. Amma gaba daya kazalika wa auratnaha qauman akharin, Allah ya ce su banu isra'ila sai Allah ya ce ku je na baku. Wannan haƙuri ke sa a samu wannan. Amma sai an haƙura an dade. Annabi Musa yayi addu'a akan a halaka fir'auna, Allah ya ce ku ci gaba da haƙuri, sai da suka yi shekara 40 suna haƙuri kafin aka samu. Don haka mu ma in mun yi haƙuri akan ko menene wahala, wallahi akwai lokacin samun nasara. Abu na ƙarshen ƙarshe shine samun ladan haƙuri a lahira. Allah maɗaukakin sarki ya ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, waɗanda duk suke da haƙuri Allah yana cika musu ladarsu ba tare da lissafi ba. Haƙuri yana sa in ka je ranar ƙiyama za ka ga Allah ya baka ladan da sallah da azumi ba za su iya baka ba. Saboda ladan dukkan ibada goma ake bayarwa idan ka yi ɗaya, amma ladar haƙuri Allah baya lissafi a kanta. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Abinda ya zama daidai cikin wannan darasi Allah ya bamu lada, abinda ya zama kuskure kuma Allah Ubangiji ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykum as-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.